رحمةً للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin huwacewarsa rayuwarmu ta kuma iso wannan rana ta asabat da muke yin darasi a wannan majalisi cikin wannan littafi na al-wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz na Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka muna cikin kitabun nikah fasalin da ke magana akan al-iddatu an fara bayani dangane da ta'arifin me ake nufi da idda an je ta wato ta'arifi lugawi sannan mun ji me ake nufi da shi a cikin shari'a wani jiran dako ne wanda mata suke yi su kame gabarin yin aure saboda imara suwan miji ko kuma wato a saboda rabuwa da aka yi da shi mun ji nau'o'in rabuwa kowanne daga cikinsu yana lazimta a yi ita idda in banda ɗaya-ɗaya ko waɗanda aka fayyace ina tsammani mun fara jin nau'o'inta ne ko anwa'uha ina ne muka tsaya والمطلقات قبل الدخول تو ما لا يجي والمطلقات قبل الدخول لا عدة عليها ود أكا سكيت كافن أتاري دئتا تاري وانا منا نفن كافن أكو ساكيتا كافن مجي يسنت عمس أيما تسا باوي تاري وإرن بهوشيبا mutum ya iya aure a daura aure amma ya kusaci matar ko bata tare ba ko to ba irin wannan ake nufi ba tarewa ma'ana tarawa wanda aka sake ta kafin a tara da ita la iddatu alaiha to wannan ba ta da wata idda ta zata yi da kaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukaki يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها الله مدوكاكي yake ambatawa ya ku wanda sun kai imani اذا نكحتم المؤمنات idan kuka saki matanku wato mu'minai idan kuka aure idza nakahtumul mu'minati idan kuka auri mata wadanda suke mu'minai thumma tallaqtumuhunna sannan sai kuka sake su min qabli an tamassuhunna gabanin ku shafe su shafa anan ana nufin jima'i ne wato ba ku tara da su ba Allah ta'ala ya ce famalakum alaihinna min iddatin to ba ku da wata idda akan su ta'attadunaha wadda za su yi muku ita kaga nan an kore kenan cewa duk matar da aka aure ta sai aka sake ta qablan dukhul to irin wannan mata babu idda ita akanta wannan aya cikin suratul ahzab aya ta 49 bale yace wal mutallaqatu ba'da dukhul wanda kuma aka sake ta bayan an tara da ita hamilan in kanat hamilan in ta kasance mai ciki ne fa iddatuha bi wad'il hamli to iddatta ita yana kasancewa ne in ta haife wannan cikin da kaulihi ta'ala saboda fatan Allah madaukaki wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna ma buta cikkuna su wadannan zangon da za su shaurara gabarin aure shine an yi da'ana hamlahunna su haife wannan cikin nasu. Wannan ya kuma tabbata a aikace, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma'anar wannan aya. Kamar yadda hadisi ya zo cikin Ibn Majah daga Zubair ibn al-Awwam أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لها خدعتني خدعها الله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله أخطبها إلى نفسها. حديثي نوان ديكي إن كنتجي زبير ابن الأوام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بابوشي ومقو قروبني مولان زبير ابن الأوام Allah ya kara masa yarda, sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ai mun san shi kuma dan gwaggon manzon Allah ne. Annahu kanat indahu ummu kulthum bint uqba, karkashinsa akwai matarsa ummu kulthum yar gidan uqbatu. Fa qalat lahu wa hiya hamilun, wata rana sai ta ce masa alhali tana da ciki, tayyib nafsi bi tatlika, ka daɗaɗa mun rai mana, faranta mun rai mana da saki guda ɗaya tak. Sai ta faɗa masa haka, wala Allah saɓani suka samu, wala Allah ta yi sha'awar hakan ne, tana so ta hilace shi ne, shi kuma bai ɗauke shi a matsayin komai ba. Fa tallaqaha tatliqa, sai sake ta saki ɗaya. ثم خرج الى الصلاه سيت في صلاه يا سكيت سي فتيت ومصلاتي فرجع اكيد صلاه يداو وقد وضع لي سامو تاهيو يلا شيكينه فقال سيتي ما لها خدعتني خدعها الله والله تا يودريني نان ديتي خدعها الله باينا نفي اسلوبي ني للعربوا a maida wa mutum mukabilin abin da ya yi. Wato Allah ya yaudarar da ita, ma'ana kamar Allah maida yaudarar da ta yi kanta, ta yaudare ni. Tunda kage yanzu ba da mai raja'a ko? Thumma ata annabiyya sallallahu alaihi wasallam, sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, watakila a samu rangwame. Fa qala, sai annabi ya ce sabaqal kitabu ajalahu, ai littafi ya riga ya kai ga ajalinsa, ma'ana littafi ya kai ga ajalinsa, ai ta riga ta gama iddarta, shi ne abin da ake nufi, ta gama iddarta. Sabaqal kitabu ajalahu, ai nan Allah ta'ala ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna. To don haka nan daga ta haife shi kenan. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ukhtubha ila nafsiha, sai ka sake neman aurenta. Yanzu sai an sake bada sadaki, kuma sai ta ga dama, in ta ce a'a ita ta gaji kawai, shi kenan fa, ba damar raja'a. Allah ya datar da mu. Malai ya ce wa in kanat min zawatil haid, in kuma ta kasance daga cikin waɗanda suke yin al'ada ne, an sake ta tana yin al'ada, ba wai ana nufi a lokacin da take al'ada, an sake ta bata kai munzalin da ta daina al'ada ba, shi ne abin da ake nufi. Kasa akwai munzalin da mata take kewa ta daina al'ada ko? Yawanci shekara 50-52, tukewarsa akasari 55. mace in ta kai wannan lokacin ta daina al'ada babu kuma sauran daukan ciki. To idan ta kasance ma'abuciyar haila ne sai aka sake ta fa'iddatuha thalathu hiyad, yanzu al'adarta ta zamanto za ta yi haila ne guda uku shine iddarta. Iddarta zai zamanto haila ne guda uku da kaulihi ta'ala, saboda Allah madaukaki ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, matan da aka sake su za su yi jiran dako makawunansu kafin su yi aure thalathata quru, ƙur'i guda uku. To malamai sun yi saɓani menene ake nufi da ƙur'i. Akwai wanda suka ce ƙur'i yana nufin tsarki ne, sun yi itimadi da hadithin da ya inganta daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda, min ƙauliha, ita ce aka tambaye ta. Kuma asalin ƙadiyyar ta faru ne a lokacin da ‘yar gidan ɗan uwanta, ‘yar gidan Abdulrahman ibn Abi Bakr, an sake ta. Da aka sake ta, ta je ta tsarkinta na uku, sai ummul mu'minina sai ta je ta ɗauke ta. Waɗansu suka mata inkari, ya kika ɗauke ta tun a yanzu, ki bari sai wata al'adar ta zo mana. Ita ce a'a, innamal aqra'u hiya al-athhar, ai abin da ake nufi da qur'in nan wannan tsarkin shine qur'in. Kuma wannan shine abin da dama daga cikin malamai suka tafi a kayansa, a cikin sahabbai ma an samu wanda suka tafi akan haka, irin sa Abdullahi ibn Abbas, kuma an samu daga cikin tabi'ai da dama daga cikin malamai sun tafi, Imam Malik ibn Anas akan haka ya tafi da shi da Imam Shafi'i, cewa tsarkin shine ƙur'i. Kenan sai ya zamanto dama ana sakar mata ne a wani lokaci, a wani lokaci ake sakar mata, na ta gama al'ada ta shiga tsarkin da ba a taba ta ba ko, to a lokacin idan aka sake ta a wannan ƙaulin kenan yanzu tana cikin ƙur'inta na farko. Daga lokacin da aka sake ta shiga cikin ƙur'inta na farko, idan ya tuke, yaushe ne ne tukewarsa? Idan al'ada ta zo ko, al'ada na zuwa ƙur'inta na farko ya cika. Idan al'ada ta ɗauke ta shiga ƙur'inta na nawa? Na biyu. Tsarkin ya ƙare sai wata al'ada sai ta zo, yanzu ƙur'inta na biyu ya tuke ko? Idan wannan al'ada ta ɗauke yanzu ta shiga ƙur'inta na uku? To shi kenan ta gama yadda. A wannan ƙaulin haka ya tafi. Shine abin da take nufi innamal aqra'u hiya al-athhar. To sun kafa dalili wajen fahimta akan wannan da abinda Allah subhanahu wata'ala ya ambata cikin suratul talaq. إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ, idan za ku saki mata ku sake su yayin iddarsu, ma'ana kenan lokacin suke tsarki. Shi yasa ka aikata mun ji hadithin Abdullahi dan Umar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni gare shi yayin da ya saki matarsa tana cikin al'ada, yace maida ta murhu falyuraji'ha hatta tatahura thumma tahida thumma tatahura thumma in sha'a talaqaha wa in sha'a amsaka. Kuma sai aka ce wa tilka iddatu allati tu'maru an tutallaqa fiha an-nisa, wannan ita ce iddar da aka yi umarni a saki mata a ciki. To sai ka ce kenan tunda an ce fatallikuhunna li'iddatihinna cikin sarki. Kuma aka ce ita ce iddar da aka ce a saki mata cikinta. Sai suka ce kenan al-athhar din wato al-aqra'u hiya al-athhar. Kamar yadda ummul mu'minina Aisha ta ambata. Har Imam Malik ibn Anas sai ya ce bai san ma wanda ya saba a cikin malaman su akan wannan ba. To wannan shine matafiyar su akai. To anan kuma malam bai dauki wannan fahimtar ba, shi muallifin wannan littafi sai ya tafi a kayan mazhabin da wato Imam Ahmad ibn Hanbal da wasu daga cikin malamai suka tafi a kansa. Shine ya ce wal qur'u huwa al haydatu. Abin da ake nufi da qur'i a nan wajen shine ita kanta hailar, ba tsarkin ba. Hailar ita ce qur'i. Me yasa suka ce hailar ce qur'i? Suka ce Allah subhanahu wata'ala ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Za su yi jiran dako qur'i nawa? Qur'i uku. Kenan suka ce idan an saki mata tana cikin tsarki farkon tsarkinta sai aka sake ta, to kenan idan aka kirga wannan a matsayin qur'i bata samu cikakken salasata qur'u ba, sai dai ta samu wani sashen sa biyu da wani sashen na uku. Haka ne? Don haka tunda aka ce qur'i uku ne, to qur'i ukun shine cikakke, shine al-haydatu. Daga cikin dalilan su kuma har ilau wannan hadithi shi ma na ummul mu'minina Aisha, Allah ya kara yadda gare ta, haka ita labari take, ba wai fassara na qur'i tai ba, ita ta tafi akan waccan fassarar da tai. Wannan kuma hadithi ne da tarafa shi zuwa ga annabi da ya faru akan wata qabiyya, amma a cikin qabiyyar kuma za a fahimci cewa haila din ita ce qur'in. Tace anna umma habibata kanat tustahadu. Ummu habiba wato ita ce ummu habiba bintu jahsh ta kasance tana yin istihala, matar abdurrahman ibn auf ne. An rawaito cewa ta yi tsawon shekara bakwai ma tana istihala, jinin bai dauke ba, zai iya zuwa kowane lokaci, ba shi da kan gado. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarwa ya ce mata innama zalika irqun, tsinkewar jini ne, jijiya ce ta dan tsinkewa wani ko sai yake gangarowa ta wannan muhallin, ba al'ada ba ce. Sai ya gaya mata yadda za ta yi, hukuncin ta yana nan dangane da mas'ala na mai istihala. To tana yin istihala, fa sa'alatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, sai ta je ta yi fatawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fa amaraha, sai annabi ya umarce ta an tada as-salata, ta daina yin sallah ayyama aqra'iha, lokutan qur'inta. To me ake nufi lokutan qur'inta? Lokacin sarki ake mace take daina sallah? Lokacin me? Lokacin al'ada take daina sallah. To kaga wannan yazo shi a wannan riwaya. A wata riwaya ta Abu Dawud kai tsaye ita Fatimatu bintu Abi Hubaisin ita ce ta aka rawaito daga gare ta, ita Fatimatu bintu Abi Hubaisin ita ce dai wannan din ummu habiba bintu Jahash, duk mace daya ne, mun gane ko? Ita yar uwar manzon Allah ne, ita ma yar gidan babaninsa ne, yar gidan Umaymatu bintu Abdul Muttalib, kuma ubansu ɗaya da matar manzon Allah Zainab bintu Jahash. To a wacce riwaya Abu Dawud yake cewa ita Fatima bintu Jahash ko ummu habiba bintu Jahash ko Fatimatu bintu Abi Hubaisin, duk da ita ce a wata riwayar, zaka ga da wannan suna a wata riwayar za a kira alkunyata ummu habiba, alkunyan babanta Abu Hubais. sannan sunanta Fatima, sunan babanta Jahash. Wani lokaci sai ambaci alkunyarta da sunan babanta, a ce Ummu Habiba bintu Jahash a wata ruwaya. A wani ruwaya kuma sai ambaci cikakken sunanta da alkunyar babanta, a ce Fatimatu bintu Abi Hubaisi. To ita da kanta sai ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata, idza ata qur'uki fala tusalli, idan qur'inki yazo karki sallah. To me yake nufi da qur'iya nan? Al'adar ta kenan, ka kai sai annabi ya ambata. Yace fa idza marwa qur'uki fatadhuri thumma salli, idan qur'in naki kuma ya kau, to sai ki tsarki sannan ki salla. Ma bainal qur'i ila al-qur'i, ki rika yin salla tsakanin wannan qur'in zuwa wancan qur'in. Hadisi ne kuma wanda yake ingantacce, Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin Sahih Abi Dawuda. Yanzu kenan wannan ruwaya ta Fatimatu bintu Abi Hubaisi wanda Abu Dawuda ya kawo, ta bada fassara na me ake nufi da qur'i kai tsaye ko bata bayar ba, ta bada fassara. Wala'alla ita Ummul Mu'minin Aisha nan da ta kawo ruwayan a dunkule, wannan din ya kwanta mata. Gashi dai ita ma ta kawo ruwayan, kuma Abu Dawuda ya kawo ta. Wala'alla wannan din ya kwanta mata, wala'alla sauran sahabbai da suka bi ta da kuma waɗanda suka zo a baya suka tafi, wala'alla su kuma ba su idrakin wannan hadithin ba. Shine bayani, possible bayani da malamai suka yi, domin shi wannan hadisi ya zamanto warkam wajen nuna asalin menene qur'i din. To don haka kenan nan da Allah subhanahu wata'ala ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, matan da aka saka za ta yi dako gabaran yin aure tukun, ta tsara kanta salasata qur'i guda uku, ya zamanto al'ada guda uku kenan. In an sake ta a cikin tsarki sai ta jira al'adar ta tazo, idan al'ada ta dauke yanzu tsarki ya zo qur'i na farko ya cika, wata al'ada ta biyu ta sake zuwa an fara qur'i na biyu, al'adan na daukewa ta yi tsarki qur'i uku ya biyu ya cika. Idan al'ada ta uku ta zo ta lokacin da ta dauke, to qur'i na uku ya cika, yanzu sai ta je ta yi aure, ta gama idda. Wala anda wani sai ya ga kamar abu daya ne, amma akwai bambanci. Bambancin yana kasancewa ne wajen kammala iddarta da halaccin yin aure. In an dauka akan cewa fassarar da Ummul Mu'minin ta yi, al-aqra'u hiya al-athhar, aka dauke shi a matsayin tsarki, kenan lokacin da aka sake ta ta kammala al'adarta sai aka sake ta farkon tsarki. To in an dauki wannan fassara akan tsarki shine qur'i, daga al'ada ta farko ta zo ta kammala qur'i na farko, al'adar ta dauke ta farkon ta shiga qur'i na biyu, daga al'ada ta biyu ta zo to ta kammala qur'i guda biyu, haka ne ko? Dan haka daga lokacin da al'adar ta dauke ta shiga tsarki na uku, to yanzu ta kammala salasata qur'i kenan. Shi ya saka masu inkari suka ce ba za a samu qur'i cikakke ba sai dai a samu biyu da rabi ko biyu da wani sashi. Inda za ka samu qur'i uku ya cika, sai in ka fassara shi a matsayin al'adar ita ce qur'i. To kage yanzu a wancan sai ya zamanto daga tsarkinta na uku ya zo, shi ke nafiyansu ta gaba, ta gama idda, ta wani zai iya zuwa ya aure ta. Amma in ka dauka a matsayin al'ada ita ce qur'i, wanda kuma shi ne ya fi tabbatuwa, ya fi ƙarfin dalili, kenan in an sake ta lokacin da take tsarki, yanzu ba ta cikin qur'i ko ɗaya. Daga al'adarta na farko ya zo, yanzu ta fara qur'inta na farko. Lokacin da ya dauke tsarkinta ya sake zuwa, to yanzu ta samu qur'i guda cikakke. jinin ya sake dawowa karo na biyu, ta fara ƙurƙi na biyu, yana ɗaukewa ta fara wani tsarkin, to yanzu kaga ƙurƙi na nawa, ƙurƙi na biyu ya cika. Har yanzu tana nan a cikin idda, mijinta yana da daman yayi kome. Idan al'adarta ta uku ta zo, to a nan ne babu daman yin kome. Idan al'adarta ta uku ta zo, nan ma zai iya yin kome. Al'adarta ta uku ma tana cikin al'adan, kafin ɗaukewar al'adan yana da dama ya kome. Lokacin da ta yi tsarki tukunna, to shi ne yanzu ya ta kammala. Mun gane ko? Allah ya sa mu dace. To malam yace fa in kana sagiratan la tahidu, idan ta kasance yarinya karama ce kuma wadda bata kai ta fara al'ada ba, an yi aurenta tana karama bata fara al'ada ba, an kusace ta kuma sai aka sake ta, kuma gashi an ce al'adan ita ce ƙur'in, aw kabiratan ko kuma ta girma, kad ya'isat min al-hayd, ta yanke kaunar yin al'ada, al'ada ta dauke mata, to tunda yanzu ita wannan bata fara ba, jira za a yi sai lokacin da ta fara al'ada tukunna, waccan kuma ya dauke mata, to yaushe kuma zai dawo, ta daina yi. To fa iddatuha thalathatu ashhurin, ita wannan iddarta wata uku za ta yi. Qala ta'ala, Allah ya faɗa cikin suratul nisa, wallati ya'isna minal mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahidna, waɗannan matan waɗanda suka ɗebe tsammanin yin al'ada daga cikin matan kuma ana al'ada ta ɗauke mu saboda girma kuma aka sake su, in irtabtum, idan kun yi kokonto, ai in shakaktum, to me ake nufi in shakaktum? Maganganu ne da yawa da malamin tafsirin suke, alal aqalli ya kai maganganu kaman guda bakwai. Akwai wanda Ibn Jarir at-Tabari ya dauka, Ibn Kathir ya goyi baya, akwai wanda Imam al-Qurtubi rahimahullah ya dauka, Abu Ahmad al-Ansari rahimahullah, to wannan ita tafi. Abin da ake nufi in irtabtum, wasu sun ce ai ana nufin murtaba ce, to sai ambata cewa idan murtaba ce ai ita wannan ba haka hukuncin ta yake ba, bil ijma, kamar yadda wadansu suka nuna cewa murtaba ce, Ibn Jarir ma haka ya nuna At-Tabari, amma ba murtaba ba ce. Don haka ya ce asahhu ma qila fihi, in ji Abu Ahmad al-Ansari, abinda ake nufi in irtabtum ay la tukhrijuhunna min buyutihinna in irtabtum fi inqida'il iddati, wato yace wannan ya koma zuwa ga farkon sura da Allah madaukake yace la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna, ko to la tukhrijuhunna min buyutihinna, in kun sake su kar ku fitta su daga gidajen su, inji Allah, in irtabtum fi inqida'il idda, idan har kun yi kokontan cewa al'adar su bata kare ba, ku bari sai kun samu tabbaci kun san yaqini. Mun gane? To shine abinda wannan in irtabtum din da aka bujiro a nan wajen take nufi. Kun san Qur'ani yana da balaga, balagar magana, akwai taqdimi da ta'khir a cikin maganganun Qur'ani, wallahu a'lam. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci dai allati ya'isna min al-mahid, wanda sun ɗebe tsammanin ba sa ai, to sai Allah ya ce fa iddatuhunna thalathatu ashhurin, su iddasu wata uku ne, sai aka ce wallahi lam yahidna, hakanan waɗannan ma waɗanda ba sa yin al'ada ai lisigarin saboda karancin shekaru, kage su sai aka hada su a aji ɗaya, ko su al'ada tunda ba sa al'ada wancan an ce salasatul qurub shi kuma wannan ba sa al'ada to sai aka ce su kuma wata uku ne za su yi Allah ya sa mu dace yanzu anan nau'o'in idda kenan gudanowa aka ambata mana ba kuma nau'o'in idda ba alaƙar mata dangane da idda ya zamanto aji gudanowa ta guda uku aka ambata guda hudu wani ya ƙara daya guda hudu aka ambata wanne da wanne ta na'am
wanda hujjar ji da karanci ba da dukuli in karata mina
to ni dai kamar naga guda biyar ne ba uku na ko ba ko duba mata wajen dangantaka su da idda ba nau'o'in idda ce ba in nau'o'in idda ne hudu ne amma mata dangantaka su bisa dangantaka su da idda in an sake su ko idan sun mutu ko abin da ya kama da haka in an mutu an bar su nake son ambatawa guda biyar ne aka ambata yanzu anan kage da farko an ambaci man mata an ha zaujuha wanda mijinta ya mutu ita wannan shine muke cewa takaba menene ita iddarta wata hudu da kwana goma da nassin qur'ani yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra sannan nabiyu kuma an ambaci alhamil haka ne ko wato wadda take mai ciki ita wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna sannan sai aka ambaci wanne wal mutallaqatu qabla ad-dukhuli wadda ita ba a tara da ita ba aka sake ta ita kuma menene nata babu wani idda kan ta fa mala kuma alaihin na min iddatin ta atadunaha ita ba ta da wani idda dama ba a tara da ita ba aka sake ta sai a sallame ta kawai famatti uhunna aka ce wasarhu uhunna sarahan jamil ba ta abin da za ta je ta sake wani zawarci ka sallame ta na hudu ba wacce take mai al'ada haka ne ko ita kuma aka ce salasata quru za ta yi qur'i nawa qur'i uku wanda aka tara da ita kenan ko an tara da ita in ba tara da ita ba dama ba wani idda mai al'ada ce nan kuma ita ba mutuwa akai aka batta ba ba ciki ne da ita ba ba wadda ba a tara da ita ba ne ita an tara da ita kaga ta zama ta hudu to ita sai zama to iddatta qur'i uku shine muka ambace muka ce abin da ya fi tabbata shine al'ada a cikin sarki al'adar ta farko ta zo ta katse ta biyu ta zo ta katse ta uku idan ta zo kafin katsewar ta mijinta yana da damar ya raja'a idan har talaqun ne raja'i sannan nabi yarfa al-ya'isa da kuma as-sagira wanda ta girma ta daina yin al'ada ko kuma yarinya karama wacce bata fara al'ada ba to akwai wasu nau'o'i wanda malamin din bai ambata ba ne su ma iddar su tana nan amma nan din bai kawo su ba akwai nau'i kaman guda uku ko kuma mu ce biyu ko mu ce uku in mun so akwai wanda na so mu hararowa a nan wajen bisa fassaran da waɗansu suka yi kamar Ibnu Jarir at-Tabari nan da aka ambata wallahi ya isna min al-mahidi min nisa'ikum in irtabtum sai ce murtaba ce wasu suka ce ba murtaba ba ce al-Qurtubi ya ce ba murta na yi bayani ko to wacce ce murtaba domin ita hukuncin nata ba abin da ya zo a cikin aya dan bane to akwai murtaba ita ma hukuncin ta yana nan ar-murtaba ita ce wadda ake kokonto a kayan batun al'adarta. Ko kuma wasu malamai suna ambata wadda al'adarta ta zo ne ko ko bata zo, babu tabbaci, ba haƙƙaƙe ba, shin ta yi al'ada ko bata yi ba, ko wanda al'adar su yake zuwa daf'atan, daf'atan wahida. Akwai wadda kuma al'adar sai ta iya ɗaukewa ma gaba ɗaya, to ita wannan ba murtaba ba ce. Akwai wacce take qadir tafa'a haibatuha lirwada, al'adar ta ta ɗauke a dalilin shayarwa. Akwai irin wannan, akwai wadda idan tana shayarwa ba ta al'ada, da ɗanyen jego sai aka sake ta, tana shayar da yaronta, kuma yanzu ita ta saba cika shayarwa take yi. Liman arada an yutimma ar-rida'a, wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a, da za ta cika shayarwa shekara biyu tana shayar da ɗanta, wani ba za ta yi al'ada ba, ma dama tana shayarwa. To ita in an sake ta wannan lokacin ya za ta yi? Kaga dai ita ba ta cikin ba hamila ba ce, ko ba ta cikin kowane aji a cikin azuzuwan da muka faɗa ɗin nan, shayarwa take kuma amma al'adar ta ki zuwa, to a ina za a sata? Irin wannan ya tabbata a zamanin Uthman ibn Affan, lokacin yana khalifa, wani mutum da ake ce da shi wato Habban ibn Munkiz, sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Habban ibn Munkiz, akwai wani hadisi wanda danga a cikin cinikayya har Bukhari ya kawo Muslim, da ake cewa la khilaba, ko wani mutum wanda yana da dan kaman abin nan, dan kasuwa ne, amma kuma ana yawan yi masa wayo a kasuwa, sai annabi ya ce duk lokacin da ka zo za ka yi ciniki ka ce la khilaba, to shine wannan Habban ibn Munkiz, yana dan dukiya a hannunsa. To lokacin Uthman ibn Affan ya rasu, ya saki matarsa, da ya saki matarsa ko matar tana shayarwa, matar tana shayarwa, al'adar ta sai bata zo ba, a wani guwa an ce ta yi al'ada na ɗaya, ta yi na biyu kuma sai ya ɗauke, amma ruwayar da tafi inganta cewa al'adar ce ta ɗauke kwata-kwata saboda shayarwa. Matar tana so ta koma gidan mijinta, lokacin ta gaba da lafiya, wala Allah ko ba zai tashi ba, kuma tana so ta ci gadansa tunda tana da ƴaƴansa, ga ma wani tana shayarwa, ta bukaci ya maida ta, shi sai bai mayar ba, sai ta bi wajen Uthman ibn Affan, Allah ya kara masa yarda. Lokacin da ya je wajen Uthman dan ya fatawa ya kai case ɗinsa a yanke masa hukunci akan me ya kamata a yi, sai tadda Uthman ibn Affan yana tare da Ali ibn Abi Talib da kuma Zaid ibn Thabit, Allah ya kara musu yarda, suna zaune su, don haka da ya faɗi case ɗinsa, sai shi Uthman ibn Affan sai yake tambayar, sai yake cewa matar Rayan, me kuke gani a cikin, me za ku faɗa game da shi? Baki ɗayansu da Ali ibn Abi Talib da Zaid ibn Thabit sai suka ce to ai ita wannan mata ba ta daga cikin al-ya'isa, ba tsohuwa ce wanda ta daina al'ada ba, ba kuma ƙarama ce wadda ba ta yin al'ada, ballantana mu sanya ta a cikin ajin masu me, masu wata uku. Sai suka ba da fatawa su biyu, Uthman ibn Affan ya goyi bayan fatawarsu akan cewa idan shi ya mutu za ta ci gadansa, inda ma ita ce za ta rasu shi ma zai ci gadanta, ma'ana kenan tana nan a ƙarƙashin igiyarsa. Ina fata mun gane, kuma a lokacin cikin ikon Allah ba an yanke hukuncin ba a daɗe ba, sai ta rasu, a sai shi mijin ya rasu, kuma Uthman ibn Affan ya ba ta gadonsa, mun gane. To hukuncin da suke wanda ya munasaba da idda, sai suka ambata suka ce yanzu ita abin da za ta yi sai ta zauna irin jiran dakon da murtaba take yi, wacce take murtaba dama za ta zauna qata'an babu naza'i tsakanin malamai wata tara, ma'ana za ta yi jiran dakon wata uku ta sake wata uku ta sake wata uku, murtaba din kenan. To sai suka ƙara suka ce bayan ta yi jiran dako irin na murtaba kuma sai ta yi jiran dako irin na al-ya'isa, wanda ta ɗebe tsammani ita nawa za ta yi wata uku sai ta kara wata uku in ta kara ya zama nawa shekara guda to abin da za ta yi kenan ita iddar ta shekara guda ne wanda dalilin shayarwa nonanta da take shayar da yaro sai ya katse mata al'ada kuma ba ta son yayewa yaron ta samu ta yaye yaron dan al'adar ta tazo dan ta iddar ta amma idan har tana da shauki da tausayin yaron ta ci gaba da shayar da shi to abin da za ta zauna kenan ko kuma wanda dama al'adar ta ne sai ta dauke saboda wani dalili da ba sani ba mun gane ko to she saka nace biyu ko uku kaga wacce mai shayarwa kenan sannan nau'i na uku shine al-mutallaqatu dhatil haid idan qata'a haidatuha idan al'adan ta ya riga ya katse mata ya riga ya katse kuma ba san menene ya katse mata al'adan ba ita ma jiran dakon da za ta yi kenan in an sake ta za ta yi uku uku sau uku iddar mukhataba kenan sai kuma ta yi idda na a al-ya'isa ko a'isa nake so in ce nake cewa ya'isa al-a'isa wanda ta ɗebe tsammani kaga yanzu ta yi shekara guda cikakkiya in ta shekara guda cikakkiya an gama ɗebe tsammanin akwai ciki a tare da ita dama ba a so a ɗauki ɗan wani a kai gidan wani ne shi yasa ake son haila guda ɗaya ta wadatar haila ɗaya ta wadatar ta tsarkake matar da ai akwai istibra'i haka ne ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya hukuncin mata waɗanda aka je aka kamo musamman lokacin da aka yi hukuncin ya sauka ayar ta sauka dangane da sabaya autas an yi ba wasu abinan ba autas ba bane mustalak lokacin da aka je aka ribato su a wajen yaki to sai aka sanya haila guda ɗaya za ta yi ya isa ya tsarkake mata ciki a san cewa babu ɗan wani a cikinta to wannan kenan sannan akwai wani kuma shi ma wanda ba ambaci al'adarsa ba ba ambaci iddarsa ba wanda shi malam nan anan bai ambata ba ita ce imra'atul mafqud shi ba sakinta yayi ba shi ba mutuwa yayi ba babu ɗaya daga cikin wannan bai sake ta ba kuma ba a tabbatar cewa mutuwa yayi ba bata kawai yayi aka rasa shi ya bata ne bat ko shafi mun lairwa ne suka dauke shi ko ku gudun hijira ya tafi wani waje ko me ya faru ba a sani ba a mutuwa yayi a wani waje ba a san cewa ya mutu ba labarin da iso mutane ba ba a tabbatar da cewa ya mutu ba ya kuma bar matarsa yana faruwa ko baya faruwa to ya za ta yi ita wannan zaman dako za ta yi imra'atul mafqud matukar ba ya fada cikin wani circumstance ne wanda ake ga cewa lalle ya mutu ba aka fi karfafa janibin yaqinin mutuwarsa ana ga akwai yiwuwar rayuwa tare da shi labarinsa ne ko ba a samu ba ya mutu ne ko ko yana raye al-mafqud to shi wannan shi ma ta kuma za ta yi shekara hudu ne shekara hudu daya biyu uku hudu shi ne abinda za ta yi tana jira idan aka kai shekara hudu to anan kuma sai ta yi idda irin ta mai irin ta mutuwa shekara hudu za ta yi wasu malamai akwai malaman da suka tafi akan cewa sai lokacin da aka ɗebe tsammanin irinsa yana raye amma wannan dai shi ne abinda ya fi tabbata gadonsa ne za a jinkirtar har sai lokacin da aka tabbatar cewa irin tsararrakinsa sun mutu to masu cin gadon in su ma sun mutu fa to nan za ta jiran dako ne wasu tsawon shekara hudu amma a kuma ana samun mutumin da watakila shi guduwa zai yi ba mutuwa yi ba an san bai mutu ba an san bai mutu ba kawai guduwa yi ya bar matar babu abinci ba komai hakanan kawai abun bahaushen zakara ya bashi sa'a ya gudu aka ji labarinsa kawai ya haura yana can wajen Central African Republic. Shi ne dawo ba, kuma bai bar musu kome ba. Ita kuma ba za ta iya zama ba miji ba. Kuma ba za ta zauna ba ta ci kome ba ita da yara. Ko ba kome da itan ba ta ci kome ba. Kuma bai bar mata kome ba, kuma babu dalilin kome. Kuma bai fata lokacin dawa ba, a san ma lamarinsa ya gudu kawai. To shi kuma ya za a yi? To shi ma irin wannan wato Umar ibn al-Khattab, Allah ya kara masa yarda, Imam Malik ya kawo cikin Muwatta. Umar ibn al-Khattab ya yi hukunci dangane da irin wannan bawan Allah. Wata shida ya tafi bai bar abinci kome ba ga matarsa, sai aka sanya ta, sai aka raba aure. Da aka raba auren sai aka sanya ta tayi idda. Allah bashi hukunci idan shi wancan ya dawo. Ba Umar bin Khattab ba, na yi kuskuren fada. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah aka tambaya dangane da mutumin da ya gudu ya bar matarsa wata shida babu abinci, yaya lamarin yake? Kuma aka raba aurensu, da aka raba aurensu ta yi aure kuma sai ga mijin ya dawo bayan wata shida. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah sai ambata ya ce idan ya tafi bai bar mata abinci ba, babu wani dalili ya salubar da haƙƙinsa ya gudu aka kai wannan zangon, ita kuma ta je wajen muhakama, hukunci ya raba auren. In har hukunci ya raba auren kuma ta yi idda, ta kammala idda, aka yi aure sahihi, to wannan auren ingantacce ne. Amma idan ya zamanto bata je wajen muhakama, an duba lamarin, an yi raba kuma ta yi idda, tabbatacciyar idda ba, wani ya zo ya aure ta akan jagwar, to ya ce to wannan auren bai inganta ba, sai a ɓata shi ta istibra'i ta koma gidan mijinta na baya. Kaga wannan shi ma yana da alaka da idda ko? Allah ya samu dace. To nan malai ya ce ma yajibu 'alal mutawaffa an ha zawjuha. Yanzu an koma zuwa ga idda nau'i na farko wanda mijinta ya rasu. Menene abin da aka dora a kanta? Bayan wannan zaman dakon da za ta yi wata hudu da kwana goma, akwai ɗansu dokoki kuma da aka sake ɗorawa a kanta. Ya ce yajibu alaiha al-ihdadu, takaba wajibi ne a kanta. Hatta tanqadi iddatuha, har sai lokacin da wannan takabar ta iddar ta ta ƙare wata hudu da kwana goma. Abinda ake nufi ihdad shine guje ma waɗansu abubuwa waɗanda ba a so ta yi na kwalliya. Ya ce wal ihdadu, abinda ake nufi da al-ihdad huwa tarku zinati wa tibi, kada ta yi kwalliya, kada ta dinga sa turare. Ba kwalliya ba sa turare. Wa lubsil huliyi, ba za ta sa kayan ƙarau ba. Ta kawo zinariya ta saka, ko cance ɗan sarƙa, duk irin wannan kayan kwalliyar, ko wani warwaro mai kyau, duk irin wannan babu shi. Wa lubsil mulawwani min athiyab, ko sanya tubawa ce take a rinata mai launi. Ba ana nufi ta zama alawaya bari suwan kaman fatalwa ba. Su a zamanin da yawanci tufafin farare ne, in an saka gwado ne dama haka tufar take, akasarin tufafin farare ne. To amma wanda ake sanya kwalliya da ita akan kai ta aje a rinata a marina. Idan an rinata to sai ta zamanto almasbuga, mulawwana kenan. Rinin kala-kala suke, to wani ta zama kamar ta kwalliya ne su a wajensu wanda aka rina. Idan nan ma akwai wanda shari'a take so wanda ba ta so, akwai mu'asfar, shari'a ta hana. To kaga mu ko yanzu yawanci duk tufafin namu dama a rinne suke zuwa ko? to kaga sai ka dumu abin da ake nufi ba wai ana nufi fari so ta samu alawayyar ta dinka sawa ba a'a kar ta saka tufa wacce take mai kyau mai tsada ta kwalliya ta gaye simple kaya za ta samu alabashi misali zai ta samu irin kawai zurin buwari ga nan tai ta sakawa kawai misali ne na baya in zanin nema to a tamfar kawai ta saka dai ordinary a cikin kayanta wanda ba mai tsada ba in kuma dama ita hajiya ce duk kayanta masu tsada ne ta samu wanda bai da tsada sai ta dinga sakawa babu kuma kwalliya babu shafe-shafen fuska su mai sunansu jambakin nan duk babu shi mulka sai dai ta samu basalin masu tsadan nan babu su dan kanshi ne da su to ba a so ta dinga sakawa a iya wannan firwa din ibada ce Allah ya ce ai ibada ne Allah ya ce ai in kuma ta ce sai ta yi to me ya saka in ta je aikin hajji ba ta yi can ma an hana ta wanda ya hana aikin hajjin shi ya hana nan din ala haddin sawa to don haka ba za ce waɗannan ba wal khidabi babu kunshi wal kuli ko tozali ba za ta samu sai dai in tozali ne wanda yake na magani idan da yake ciwo sai ta samu ithmid maganin ciwon ido ne sai ta saka amma tozali yana gyara idanu ko ko namiji ne idan ka sa tozali sai ga kai rafai da kai balle mace to duk wannan abun kwalliya dai babu ita babu shi an ummu adiyata qalat كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاثة أم عطية الأنصارية الله كرامة ردتك منكسا أنا حنام أن نحد على ميت إتجاكي خديبة النسوة أن حنام كدمي إحداد وتكدمي زمن رشن غاي على ميت سبود متور ونممتي فوق ثلاث سما ده kwana uku illa ala zawji sai dai kawai ga miji shine in ya mutu zamu iya yin irin wannan zaman arba'ata ashhurun wa ashra tsawon wata hudu da kwana goma wato ya halatta al-ihdad kenan anan zamu fahimta al-ihdad jaiz ya halatta mutum ya ihdadi a dalilin mutuwar waninsa nan ba sai mace kawai ba ko da namiji wannan sai ya rasu amma kada a wuce kwana uku kayan sa marasa kyau kawai ya saka su ba bakaken kaya ba fa irin da yan shi'a yanzu an san mai da shi al'ada har manya ma zaka ga yanzu ana sa bakaken kaya muguwar al'ada ce ba wanda yace ka sa bakin kaya ba mu samu hadisi daga manzon Allah akan ayyaka ba karkace zaka koyi wai larabawa na khalij suna yin irin wannan a sako sau baka duk fakakin ka idan an yi mutu haka suke yi su da yawa cikin kasashen larabawa la yu'rafu al-haqqu bir-rijal innama yu'rafu ar-rijalu bil-haqqi ba kai koyon wanda zaka yi ba gaskiya ita gaskiya ce ba a sanin gaskiya wai dan wani ya aikata a ita gaskiya mai cin gashin kanta ne to don haka ya halatta mutum zai iya ihdadi rashin kwalliya ya sanya kaya marasa kyau saboda an masa mutuwa mu kuma kaga yanzu akkasawa ake ko maimakon ihdadi kwalliya ake manyan rigunan nan naka da suke goge a aje sun sha stati su ake daukowa in an yi mutuwa da ka zauna ko tagiya babu kamar na Salim din nan amma daga an yi mutuwa sai ka dauko gogaggiya dari huda ta sha karo tana shining sai a saka zuwa a fesa turare a baza babban riga sai a kasa ganewa murna ake ne ko ko makoki to sallama da in ta zo haka ake a san manyan kaya masu kyau ko ba haka ba to yanzu ma an yi mutuwa kuma ko ya sako manyan kaya an zo an zazzauna Allah ka shirar da mu zuwa da dai to ba a yi sama da kwana uku ta ce an hana sai dai idan miji ne kai kuma ba a ce matar ka yanta mutu kai ba babu takaba a kanka kai mata ne suke da takaba arba'ata ashhurun wa ashra tace wala naktahila kuma an hana mu kada mu sanya tozali wala natayyaba an hana mu kada mu sa turare ko body spray ba zaki sa ba wala nalbasa thawban masbugan kada mu sanya tufa wanda aka rina illa thawba asfin sai dai tufa wanda take thawba asfin wanda rinin da aka mata ba cikakken rini bane thawba asfin gashi ne ambata kaman yadda ash-shawkani ya ambata cikin nailul autar ita ce tufa wanda idan sai a kama ta zaranta da sauran sassan jikinta duk sai a kukkulle a kukkulle a kukkulle da wani abu sai a tsoma ta sai a fitar da ita shikenan daga baya in an baza sai kuma kukkunce wannan kullun a kukkunce wannan sai ga tayi rodi 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 dan wani waje ne kawai kaman zane zane ne kawai ya bayyana a jikin sauki a jikin tufar kaman kamfala kamfala kamar ita mafi yawanci ne ta amma dai kawai kwatance ne an kulle nan can ma an kulle an kulle so sai a bar waje dan kadan 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 don haka sai zane 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 inda runnin ya fito zane ne kawai mun gane amma sauran wajen kuma duka fari ne to ita ma ba wai mai daraja ce sosai ba dan bata sha runnin yadda ya kamata ba to sai irin wannan wa kad rukhisa lana inda tuhri sai tace amma an rangwanta mana yayin da muka yi tsarki al'ada ta dauke idza gtasalat ihdana min mahidha in dayar mutayi wanka daga daukewar hailanta amma na rangome fi nubuzatin min kusti azfar dan damka na kusti azfar nau'in turare ne kamar yanzu ma akwai mata wanda suke ce wani turare wanda suke miskul tahara haka suke kiransa miskul tahara turaren almiski ne wani fari to suka yi amfani da shi idan al'ada ta dauke sai su sanya shi a sports ɗinsu to wannan kanshin yana daukewa karnin karnin jinin al'ada ne to shine ta ce an mana rangwame dangane da wato kustin azfar nubza shine dan damka mu dan damki kaɗan da nau'in turaren nan su sanya inda ya kamata su sa saboda daukewa bashin shi ma ba wai an yi shi na littafayin ba wai ba wai ana so jikin da ya kanshi ba a ana so a kauda karnin ne kawai tace wa kunna nunha an ittiba'il janaiz kuma mun kasance ana mana hani kada mu dinga raka gawa in za a raka gawa banda mata da aka bid'a ce bid'a ce saba ma shari'a ne mata su dinga tafiya suna raka gawa akai raka gawa wai makabarta da mata wannan sabanin abin da aka sani ne daga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne akan mahukunta su tsawatar kaga in ba a tsawatarwa irin wannan bidiyoyin to zai iya sanyawa mutanen gari kuma su su hana da kansu ba kuma haka ake so ba na karshe cikin fasalin yace wa an ummi salama ta annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kala daga ummi salama tace annabi sallallahu alaihi wasallam yace al mutawaffa anha zawjuha wanda mijinta ya rasu ya batta la talbasul muasfara ba za ta sanya muasfar ba wani nau'in irini ne shi ma wanda yake wanda annabi ya hana maza kansu saka muasfar kana sai yana yin fatsu fatsi al masbugu bil asfur kenan to an hana maza su dinga sakawa to su mata an hana su saka koda wannan mina thiyabi na tufa walal mumashshaqa walal uliyya kuma an hana su kada su sanya wadda take rinanniya sosai ita ce mumashshaqa walal uliyya kuma an hana su kada su sanya wato kayan qarau wala taqtadibu kada tayi lalle lalle ba za ta yi lalle ba ko irin wannan wanda ake nazarin nan ba za ta yi ba irin lallan yan indiyan nan to ko shi kar ayi shi ma lalle ne wala taqtahilu kada ta sanya tozali duk waɗannan abubuwa ne na kawa na kwalliya na gai to a iya wannan zangon da mace za ta zauna lokacin ta kaba wannan an dora akan ta ba za ta yi shi ba game da wannan jiran dakon da za ta yi na wannan iddar ta zangon da aka ambata wata hudu da kwana goma abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin ladansa wanda muke kuskura ko muna roƙon yafiya daga Allah subhanahu wataala nan za mu tsaya insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum